A ranar Juma'a da ta gabata ne aka jiyo shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano Alhaji Abdullahi Abbas a yayin taron kaddamar da gangamin kamfe na gwamnan Kano da sauran 'yan takara na jam'iyyar da aka yi a garin Gaya yana cewa
muna tabbatar muku wannan karin zabe an ce in daina fara amma ko da tsiya ko ana har maza ko ana har mata ko mai zai faru ko mai tabbatar.
Sai dai sa'o'i kalilan da fitar da wancan lafazi daga Abdullahi Abbas, shugaban APC na Kano, shi ma takwaransa na jam'iyyar NNPP Alhaji Umar Haruna Doguwa, ya mayar da martani a yayin wata ganawa da 'ya'yan jam'iyyarsa.
In a dashine sun zuba maran-maran, wallahi,
Tunde dai cibiyar bunƙasa fasahar sadarwa CITAD masu bibiyar kalaman ɓatanci a kafar sadarwa ta zamani da kuma musayar kalaman tunzura jama'a a tsakanin 'yan siyasa ta fitar da wata sanarwa game da wannan lamari.
Idan an bar waɗannan kalamai sun ci gaba, to za a samu tashin hankali a tsakanin magoya bayansu. Shi yasa muka yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki cewa su Allah wadai da waɗannan irin kalamai a gurin yakin neman zaɓe. A lokaci guda kuma muka kira su jami'an tsaro da cewa su gayyaci waɗannan 'yan siyasa su ja musu kunne, su kuma kama su da laifin duk wani tarzoma da za ta iya tashi sakamakon waɗannan kalamai da suka yi amfani da su a gurin yakin neman zaɓe.
Malam Isa Garba kenan babban jami'i a cibiyar CITAD ta nan Kano. A nasa ɓangaren Comrade Idris Ibrahim Unguwar Gini, shugaban majalisar bunƙasa rayuwar matasa ta jihar Kano, na cewa
masu yin wannan kalamai ba suna yi ne don al'umma da za a mulka ba. To a gurinmu dai yadda muke hankali jama'a shi ne su gane irin mulkin da ake neman a jefa mu. Domin in shugaba bai iya tausa harshensa ya tarbiyyantar da al'umma ba, to kar ka tsammana za ka samu wani mai mulki zai iya tabbatar maka da adalci. Kuma kamata a yi nan da aka faɗi ko da tsiya 'yan takarkarin gwamnonin su fito su ce a'a wannan kalamai ba namu bane. Kuma in har wanda zai mulki mutane za a faɗi kalamai na tunziri tun kafin ya hau mulkin bai iya kubutar da mutane daga wannan tunzirin ba. Tufan an hau ba ma za su iya yin abin da ya kamata.
Ga alama waɗancan lafuza sun fara mummunan tasiri a tsakanin magoya bayan jam'iyyun biyu, domin kuwa an samu wata ƙazamar karan bata a tsakanin su a shekaran jiya Asabar a yankin Gwale na tsakiyar birnin Kano, inda har aka jikkata wasu 'yan jam'iyyar NNPP guda huɗu, lamarin da ya sanya shugaban jam'iyyar ke zargin 'yan sanda da hannu.
Dukkansu 'yan jam'iyyar NNPP ne da suka nemi su hana a cire banoni lokacin da aka zo na ɓaɓɓalle mana, amma bai abu mamaki da takaici aka sare su. Tartibi abin da muke so kuma shi ne a yi ya kalli DPOs irin na su Gwale wanda suke yin abubuwan da suka dama domin kawai biya wa da su buƙatarsu. So domin tabbatar babu jami'in ɗan sanda da ya san abin da yake a matsayinsa na DPO a sare mutum a unguwarsa. Tsakanin ofis ɗinsa da wannan gurin bai kai rabin kilomita ba, bai kai 'yan mitoci ne kaɗan ba, yanzu yana cewa shi bai ma san wani abu da faruwa a irin wannan guraren ba.
Umar Haruna Doguwa kenan shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.